Sashen Hausa da Muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 27 ga watan Maris shekarar 2018 akan bitoci da suka hada da 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Diya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan safiya. Baba Yaku Makiri ne tare da Sahabu Aliyu. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanan labarai.
Jiya Litinin Amurka ta kori jami'an diplomasiyar Rasha su 60 waɗanda ya hada da matakai da wasu ƙasashe da suka hada da Faransa da Jamus da Poland su maskai na korar jami'an ƙasar Rasha. Hakanan Amurka ta aza takunkumi kan kamfanonin ƙasar Pakistan 7 kan zargin suna fatauci kan makaman ƙare dangi. Daga Afirka ta Kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban ƙasar ya bayyana gaban kuliya ranar 6 ga watan Afrilu dangane da zargin cin hanci da rashawa.
To kanan labaran kenan. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense a Nigeria ta baiwa jami'an ta kayan aiki har da babura don ƙara ƙaimi akan aikin tsaro da suke yi a yankin Mandala na jihar Taraba.
Ko dai baburan sun zo amma muna addu'a Allah a hana mana irin wannan masifa da ya so kuma na. Ina so in yi ma shi Commandant General godiya.
A jihar Borno kuma hukumar ilimi ta musanta rufe makarantu a jihar, amma dai akwai matakai da hukumar take dauka na yadda kamar yadda kwamishinan ilimi ya yi bayani.
Dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe 'yan mata daga makarantar Cibo muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari.
Ali Mustafa Sakwato kuma na tafi da shirinsa na tsaka mai wuya, amma duk sai an gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A jiya Litinin Amurka ta kori jami'an diplomasiyar Rasha su 60 waɗanda ke zargin ƴan leƙen asiri ne. Washington, hukumomi a Washington sun ce su bar Amurka nan da mako ɗaya. Akalla wasu ƙasashe 23 ciki har da Faransa da Jamus da Poland sun kori fiye da jami'an leƙen asiri na Rashin su 137 kamar yadda Fadar White House ta tabbatar. Matakin da Amurka ta ɗauka tare da rufe wani ƙaramin ofishin jakadancin Rasha da ke birnin Seattle a yammacin Amurka. Martani ne kan abin da ta ce mummunar ketare jejejiyar hana amfani da makaman guba da kuma karan tsaye da ta yi wa dokokin ƙasa da ƙasa ta wajen amfani da makaman guba wajen kaiwa wani ɗan leƙen asirin Rasha mai fuska biyu tare da ƙyarsa hari a Birtaniya, kamar dai yadda ma'aikatar tsaron wato harkokin wajen Amurka ta yi bayani. Rahotanni suka ce shugaban na Amurka wanda ya yi magana a makon jiya da shugaban Rasha Vladimir Putin shi da kansa ya ɗauki shawarar korar waɗannan jami'ai. Prime Minister Birtaniya Theresa May ta yi marhabin lalai ga martanin da aka tsara, tana mai cewa wannan mataki da ƙawayenmu suka ɗauka ya nuna cewa muna tsaye kafaɗa da kafaɗa wajen aikewa da saƙo mai ƙarfin gaske ga Rasha cewa ba za ta yi ci gaba da keta dokokin ƙasa da ƙasa ba. Hukumomin Rasha suka ce Vladimir Putin shugaban ƙasar zai yanke shawara kan irin martani da Moscow za ta ɗauka kan wannan mataki. A halin da ake ciki kuma Amurkan ta aza takunkumi kan kamfanonin ƙasar Pakistan 7 kan zargin suna fatauci da makaman ƙare dangi. Wani reshin ma'aikatar cinikayya ta Amurka da ake kira BIC a takaice shi ne ya ɗauki wannan mataki kan kamfanoni 23 15 daga ƙasar Sudan, 1 daga Singapore, sannan da wato ƙarin 7 daga Pakistan waɗanda ta saka su a baƙin kundinta. Amurka ta hakikance kamfanonin da suke cikin wannan kundi suna aiki da ya saba maradunta ta fuskar tsaro da manufofinta a ƙasashen ƙetare, kamar yadda shafin reshen ma'aikatar a intanet bayani. A gefe ɗaya kuma ministan tsaron Pakistan ya ce dangantakar da Amurka take so da ƙasar shi ne ta fuskar aikin soji kaɗai, maimakon dangantaka ta mutuntawa wadda idan akwai matsala da ta taso za a zauna a dayi bakin zare. Ministan tsaron Khurram Dasgir ya gaya mu da Amurka cewa saboda haka ne yanzu dangantaka tsakanin ƙasar da babbar ƙawarta China ta ƙara zurfi, yayin da Islamabad take ƙara kusantar Rasha. Daga Afrika ta Kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar Jacob Zuma ya bayyana gaban kuliya ranar 6 ga watan Afrilu dangane zargin cin hanci da rashawa. Yan sandan kasar suka ce je Litinin haka bai tsohon shugaban kasar sammacin mutumin da aka tilasta yin murabus cikin watan jiya bayan da jam'iyyar sa ta ANC mai mulkin kasar ta juya masa baya. Hukumar da take gabatar da ƙara da kiya Afrika ta Kudu ta faɗa a farkon wannan wata cewa zata nemi gurfanar da Mr Zuma gaban kotu kan tuhume-tuhume daban-daban har 16 da suka hada da cin hanci, tafiyar da harkokin kasuwanci ta hanyoyi da suka saba a doka, da kuma halatta kudaden haram. A Angola kuma hukumomin kasar sun tuhumi Jose Filomeno dos Santos, dan tsohon shugaban kasar Eduardo dos Santos, da aikata rashin gaskiya kan zargin karkata dalar Amurka miliyan 500 daga babban bankin kasar zuwa Ingila. Hukumomin kasar sun hana Jose barin kasar, haka nan kuma tuhumar ta shafi tsohon gwamnan babban bankin kasar shi ma an hana shi yin balaguro. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Kasuwar sayar da hannayen jari ta Amurka ta cira sama sosai jiya Litinin bayan da ƴan kasuwa suka daina ko suka rage tsoron za a yi fito na fito ta wato fito tsakanin Amurka da China ta fuskar kasuwanci. Kasuwar da aka fi sani da Dow Jones wacce aka sawa ido sassanta daban-daban har 30 sun cira da kashi 1 da rabi a hada-hadar da aka yi farkon bude kasuwar jiya, yayin da wasu sassan kasuwar su ma suka bi sahu. Kasuwannin hannayen jari a Asia sun tashi haɗin gambeza, amma a Turai kasuwannin sun nosa. Kasuwannin ƙasashen duniya sun yi warwasa makon jiya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya bada sanarwa zai kakaba a China haraji kan kayayyaki da take shigo da su Amurka na kuɗi dala biliyan 60. Cibiyar kula da harkokin kasuwanci ta Amurka jiya Litinin ta bada sanarwa ta fara bincike kan yadda kamfanin sada zumunta Facebook yake adana bayanan masu hulɗa da shi. Wannan ya biyo bayan rahotanni da suke nuni da cewa an yi amfani da bayanan miliyoyin masu hulɗa da kamfanin ta hanyoyi da basu dace ba, bayan da bayanan suka fada hannun wani kamfani mai tantance ɗabi'u ko halayyar mutane mai cibiya a Ingila da ake kira Cambridge Analytica. Sanarwar da cibiyar ta bayar ya sa farashin hannayen jarin Facebook suka yi ƙasa da kashi 2, ƙari kan faduwar darajar hannayen jarin sa da kashi 14 a makon jiya, mataki da ya rage darajar hannayen jarin kamfanin da kamar dala miliyan 90,000. Galibi dai cibiyar ba ta sanar da matakan da take ɗauka na gudanar da bincike, amma ta gaskanta hakan bayan da rahotanni masu yawa a makon jiya suka sanar da cewa cibiyar ta fara gudanar da bincike kan Facebook. ‘Yan wasan ƙwallon kwando na Amurka daga ƙungiyoyi da ake kira Celtics a birnin Boston da kuma Sacramento Kings waɗanda suke babban birnin jihar California sun haɗa kai jiya Lahadi gabanin su fara wasa suka yi zanga-zanga kan yadda ‘yan sanda suka harbe suka kashe wani baƙar fatar Amurka wadda ba a riƙe da makami. ‘Yan wasan sun saka riguna da aka rubuta a nuna adalci dukkanmu faɗe muke, a bayan rigunan kuma aka rubuta sunan matashin Stephen Clark. Clark ya rasa ransa ne ranar 18 ga watan nan a Sacramento. ‘Yan sanda sun zarge shi yana fasa motoci ya yi sata da suka tunkare shi, nan suka harbe shi sau 20 suna zaton waina da bindiga, amma daga bisani aka samu wayar salula ce a hannunsa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla a wani yunkurin shawakar rikicin yankin Mambila a jihar Taraba, hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense ta raba wa jami'an tababura ta yadda za su rika kai dauki cikin gaggawa. Da Ibrahim Abdul Aziz da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Rundunar tsaron farin kaya ta Civil Defense a Najeriya ta ce abin takaici ne irin tashe-tashen hankulan da ke faruwa a jihar Taraba, musamman a tsakanin makiya da manoma, lamarin ma da kan jawo asarar rayuka da kuma dukiya. Kuma don tabbatar da kare rayuka da kuma dukiyar, ya sa rundunar tsaron raba manyan babura ga jami'anta da aka tura tsaunin Mambila domin kai dauki cikin gaggawa a waɗannan yankuna da ake ma samun tashe-tashen hankula a tsaunin na Mambila. Tun farko da yake mika waɗannan manyan babura, komandan rundunar a jihar Taraba Kamilu Isa Ado, wanda ko shine ma ya wakilci babban komanda a Najeriya Abdullahi Gana Muhammad, ya gargadi jami'an na Civil Defense su yi aiki tsakaninsu da Allah domin tabbatar da samun zaman lafiya a yankin na Mambila da ke fama da tashe-tashen hankula.
Wannan ziyara wakilci ne na Commander General ɗina, zo in jajantawa al'ummar wannan karamar hukuma mai albarka kuma isar da gaisuwar sa ga waɗanda suka rasa rayukan su ko kuma ga iyalan waɗanda suka rasa rayukan su sannan kuma akwai kayayyaki da ya bamu na aiki har ma da mashina babura kenan na hawa saboda shiga lunguna guda 20 mu zan mika su ga hannun shi shugaban karamar hukuma a karkashin shi divisional officer na kenan
shi ma da yake bai na jin dadin su mukaddashin shugaban karamar hukumar Sadauna Rabarangado Sol ya koma ya bane da kokarin da yace jami'an tsaro na yi a yanzu domin maido da zaman lafiya a yankin kana kuma ya bukaci sauran hukumomin tsaro da su koyi da rundunar ta civil defense wajen baiwa jami'an su kayayyakin aiki domin kulla ta biya kudin sabulu
ba mu so damuwa kuma muna fata abinda mun samu zaman lafiya da mun samu yanzu nan ya kasance haka ko dai baburan sun zo amma muna addu'a Allah a hana mana irin wannan masifa da ya so kuma na ina so in yi ma shi commandant general godiya
wannan mako na zuwa ne ya na babban commander rundunar tsaron ta civil defense a Nigeria Abdullahi Gani Muhammad kiran gadin wasu jihohin arewa maso gabas game da batun fada makiya da manoma da kuma batun tabbatar da tsaro a makarantu domin kare rayukan dalibai daga hare-haren yan miliga masu tada kai baya to ko wasu matakai ake dauka a yanzu ga ma dai commandant ta civil defense
mun zagaya kuma mun sa staff mu ma'aikatan mu su fara tsaro nan makarantu mun da tunanin su me yi matsalolin su kuma inda muka gan cewa gwamnati ya kamata ta su kara himma ayi wasu gyara domin a kara ba da tsaro
babban commandant rundunar tsaro ta civil defense kenan a Nigeria Abdullahi Gana Muhammad Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Nigeria
kama sa adawa sai bari su so shawa cikin tawa filin daga
kuma da Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz commissioner ilimi a jihar Borno comrade Musa Inuwa Kubo ya musanta rahotanni dake cewa an rufe makarantu a jihar commissioner ya fada ne a hirar da yayi da wakilin mu Haruna Dauda cewa hukumomi a jihar Dahina daukar matakan tsaro ne
yanzu muna tare da commissioner ma'aikatar ilimi na jihar Borno kuma Musa Inuwa Kubo rake da akwai wannan batu dake yawo na cewa an rufe makarantun kwana na jihar Borno ya gaskiya wannan batu yake ne
abin da ke faruwa shine duka makarantun mu yanzu suna nan suna aiki dama tuntuni da muka samu wannan matsala na ɗebe yan mata daga makarantar Kibo muka yi takatsantsan domin kada a sake samu aukuwan wannan lamari saboda haka duka yara musamman ma makarantun yan mata mun kaurar da su daga inda suke zuwa wayannan garuruwa musamman guda biyu na Maiduguri da kuma biyu wato makarantun da yan mata suke zuwa wanda suke zaune wanda suke kwana akwai kuma batun bukata jama'a su fahimta dama wayannan akwai wasu daga cikin yan matan nan daga gida suke zuwa makarantun nan wannan ba abin da ya canza har yanzu suna gidan iyayensu za su yi karatu su koma su kwana a can saboda haka babu matsala a nan rashin fahimta da jama'a da suka yi na cewa an rufe makarantu na jihar Borno wannan ba gaskiya bane abin da dai takatsantsan da muka yi shine a tabbatar cewa babu makarantun yan mata wanda suke waje domin babu ingantaccen tsaro a wayannan wuraren nan banda wuri biyu da na ambata saboda haka a lokacin biyu da Maiduguri a lokacin da aka samu ingantaccen tsaro koda ina ne zamu ga yadda yan matan za su yi zauna amma a yanzu haka kuma dangane da abubuwan da ke tafiya ka gani ba zai zamanto mun yi tunani mu bar yan matan nan suna kwana makarantun nan ba
wato idan na fahimce ka wannan ba sabon ababu ba yau aka rufe waɗannan makarantu kuma aka dawo su wasu makarantun ba
daman wayannan su ne matakan da muka dauka wato ba ma makarantun yan mata kawai ba akwai wayansu garuruwa ko kuma wayansu wurare wayanda har yanzu tunda ba a tantance ba mu tabbatar da wadataccen an sami wadataccen zaman lafiya wayannan wuraren ba mun debo wayannan makarantu din mun kawo su sauran wurare inda muke mun tabbatar da cewa babu matsala misali yanzu makarantar New Marche ba mun kawo suna nan a Maiduguri makarantar da ke Abadan makarantun da ke Gamboru duk waɗannan makarantu mun ɗebo su mun kawo su inda muke jin cewa babu matsalan tsaro a lokacin da kuma aka samu zaman lafiya sai su koma su ci gaba a wayannan wurare da suka taso
haka dai wannan mataki ba dai yanzu aka doka ba tun lokacin da aka ɗebe matan Chibok kenan kuka dauki wannan mataki
wannan matakin tun daga lokacin da aka ɗebe muka samu matsalan tsaro a lokacin da kuma da za a bude ka san ma an kai inda makarantun ma gaba ɗaya an rufe to da muka bude makarantu muka gani cewa akwai bukata waɗanda suke sako inda har yanzu akwai matsalan tsaro mu kawo su inda za a tabbatar cewa su yi karatun su ba matsala inda akwai ingantaccen tsaro
to wajalla gaida Haruna Dauda waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington yanzu ko karfe 1:15 na dare a nan Washington DC kafin mu ci gaba ga wannan sumun tabin
to shin ko gwamnatin Buhari za ta iya hukunta wannan babban tsohon janar duba da hatta shi shugaban kasar na mutukar girmama shi Dr. Kabiru Dallaji Lawanci mai sharhi ne kan siyasar Najeriya
duk kula da yini irin tarbiyyar su ta soja zai yiwa mutun yana sama da kai a ce wai ka fito har kai sa'in sa da shi wannan sune abubuwan da za su jawo wata kila mu ce ba za a iya hukunta shi ba sannan a tarihin Najeriya yawanci irin waɗannan mutanen ba cika hukunta su ba ni tsammani akwai wani a tarihin Najeriya wanda ya kai mukami irin na Tiwa Danjuma wanda yayi wata magana aka ce wa hukunta shi game da ita ba saboda haka zamu iya cewa gaskiya shugaba Buhari ba zai iya hukunta Tiwa Danjuma ba amma hukunta shi din zai iya kawo wani abu kuma wanda yake a kasan nan wato zamu nuna duniya cewa ba wanda yake karfin doka a kasa ta
to madalla sai a biyo mu a shirin mu na hantsi don jin cikakken rahoto akan haka yanzu kan ga shirin mu na gaba
saka mai wuya jama'a muna fatan mun sami kula mai lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya akwai alamar da ke nuna cewa kafin Bola Tinubu ya iya cika aikin da shugaban Muhammadu Buhari ya bashi ne ya je ya dinke barakun da ke tattale a cikin kusan dukkan rassan jam'iyyun na kasar a kowace jiha da jam'iyyar take mulki sai shi shugaban kasar ya fara dinke barakar da ke tsakanin shi Tinubu da shugaban jam'iyyar na kasa baki daya Odigi Oyegun
in za a tuna sai da ta kai ga Bola Tinubu rubuta wasiƙa ta korafi ga shugaba Buhari inda ya zargi shugaban APC Odigi Oyegun da rashin mara masa baya ga aikin da shugaban ya nada shi na sasanta yan jam'iyya tamkar kan ya sanya ganawar shugaba Buhari da Oyegun inda daga bisani ya janye matsayin tasa ta cewa bai san an nada Tinubu aikin ba kama daga rashin jituwar gwamna ya Bello na Kogi da sanata Dino Melai zuwa Kaduna tsakanin gwamna ya Rufai da sanata Suleiman Honkoyi da Kano tsakanin gwamna Ganduje da sanata Kwankwaso da sauran jihohi irin Bauchi na daga ayyukan da Tinubu ya sa a gaba inda ba gwamnan APC ma kamar Taraba na da wannan kalubale daga yan jam'iyyar da ke ganin ministar mata Aisha Jummayar Hassan ta mallake jam'iyyar ga bayanin shugaban magoya bayan Buhari na Injiniya Zakari Ahmed Kurodi
dole ne ba wai magana wani ra'ayi ba ya zama dole jam'iyya ta yi adalci kuma ba za mu yarda ba a dauka a nada ba saboda irin wannan abin ya cuce mu a baya kuma mun yi kukan ba ai komai akai ba wannan karon ba za mu yarda ba idan ba a gyara ta ba jam'iyyar nan za ta samu matsala a Taraba ba karamin matsala ba mun fi son a fidda dan takara kowaye ne ya zama na jama'a suka zabe shi da kuma ba an tilasta musu ba ba an bi wata hanya kama gumagu ba ya fito a matsayin dan takara
ko an gyara jihohi a ra'ayin dan gani kashi ne shugaba Buhari wato ya uci roman bakan daura akwai sauran rina a kaba a matakin tarayya
yo inda har Allah sa janar Muhammadu Buhari ya canji canjin gwamnati to billahi alladhi la ilaha illahu ya yi faraga ta ya yi faraga jaji yanzu ya yi faraga sosai domin dalili wa'annan duk wanda ya tara kajin din su ba wanda za su taimake shi bane ya taimake dalaka dukan su yan corruption ne su didde kawo din ne ba su mukamin munsocin nan mafi yawan su bi musu uku ba wanda za su taimaka jana Muhammadu Buhari bane ba su bane to yanzu ne in har da gaske ne in an canza a canza da in har ya canza to yanzu ne zai kawo mutanen za su taimake shi amma wannan ba su taimako shi in za su kira dubu da shi wala ba su taimako shi su ne suka wahalar da mu shekara 10 shi ake dan muna suka samu cikin masiba da bala'i muna adawa da su yanzu kuma su ne suka zo suka gindin gwamnati suke bata gwamnati saboda haka wa'annan mutanen na san su ne kuma yanzu su ne suka zo a gwamnatin ba su sauka ba su ne MD su ne daraktoci wanda suka wahalar da mu shekara 16 zuwa 17 to yaya za a yi su bar gwamnatin janar Muhammadu Buhari ta yi wani abin da za ta yi wanda mutanen Najeriya za su ji daɗi ba za su bari ba
wasu yan jam'iyyar dai na jiran mukamin ministoci da shugaba Buhari ya alƙawarin nadawa don saita gwamnatinsa da yan siyasa gabanin zaben 2019 Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya
To a gaishe ka Nasiru. To akan haka ne a yau a maharar Isa tafi da Mafida da Abubakar Ladima zamu soma da tambayar wani irin jan kunni ya kamata ya bushi shugaba Buhari din da ma gwamnati da ma dukkan wani dan jam'iyyar APC wanda yake son ya tsaya takara a zabe mai zuwa na shekarar 2019.
Kowa zai nuna abin da yake.
Buhari zai ce to wani azabi na gaba kuwa?
Zai iya.
Zai tasirin da ya yi wancan baya?
Ai yanzu muna da shekara guda. Shi da kansa da ya je fadar sarkin Kano da ya gaya masa abubuwa hudu da suke damun arewa ya ce masa a bashi wata shida in Allah ya yarda za a ga canji. To canjin nan in ta faru za ta tashi daga Abuja ne har Kano.
Za ta yi wa APC ta rasa wata daga cikin jihohin da take da su yanzu a zafi na gaba saboda
wallahi ni mathematician ne kuma logarithm na yi karatu logarithm kuma ba mu da conclusion akan komi sai abin da ya taba
amma bisa ga abin da kake gani yanzu kake ji yana a ina APC take cikin hatsari
kaman Zamfara
kuma
hatsari kaman Kaduna tana da hatsari
kafaje biyu kai ce Zamfara da Kaduna
eh Zamfara
Adamawa
Adamawa gwamna yana taku mai kyau ina iya ko
Kano ba
Kano gwamna yana samun kudi
amma kana ganin APC tana fusa wani hatsari a Kano
ba
sosai ba za ta sake cin Kano
don saboda PDP manyanta a Kano ba abin karbuwa ba ne
na haka na kanka kan kai da shi ba kai da ba
ni ba dai ne nake magana har yanzu akwai sauran dama
na ta ci gaba da rike jiwo
ne amma idan za su canja salo su dauka cewa dan adam ne
amma abubuwa uku da ya kamata APC ta yi ta gyara wasu daga cikin matsalolin da take fuskanta
ta cika alƙawura
waɗanne
wanda ta yi wa al'umma
akan ba a ba da 2,500 da aka yi wa talakawa
so wannan ana bayarwa ya rima amma shin wa ake baiwa ayyuka ma sunan waɗansu jinsi aka kai ba in state din ba saboda ka wannan gwamnati ya kamata ta sani cewa Najeriyan nan fa ta mu ce dukanmu kaman kasuwa ce amma in magarba yayin kasuwa ta tashi kowa gidan ubansa zai koma idan a yanzu ba mu samu taimako ba idan wannan mulki ya koma kudu shin za su iya mana adalci kaman yadda yanzu mu muke musu in ko ba za su iya mana ba to fa mu yi amfani da damar da muke da ita a yanzu
muna magana game da ko APC za ta nemi ta ba da dama wasu su tsaya takara bayan Buhari galibin mutanen da nake wa su a APC duk suna nuna min cewa in Buhari ne suke da abin da suke kira dama farko idan ya ce yana so to ta kowa ta kare idan mutane irin su Rabin Musa Kwanko suka fita suka nuna sha'awar su ba a biya musu bukatun su ba za a shiga da zama a APC ne ko kuma su ma za su yi na a tekun ne
to wannan zai faru akan abu daya idan wani mutum ya fito yana so ya takara na neman shugabancin kasa wanda haƙƙin ya kowa yana da dama yayi kada jam'iyya ta dauka cewa dan Buhari yana shugaban kasa ba wanda ya isa ya tsaya to ina so in gaya mata cewa bata isa ba in ko ba a baiwa mutane dama ba to kaga kai jam'iyya ce da kanta ta kori mutanen ba su suka kori kansu ba ba laifi
an fara lokacin da kuke jara ga majami an zarge ku da irin wannan abu na daddan na
ai mun baiwa kowa dama Buhari bai tsaya zabe ba da yayin Abubakar
ai amma an ce kun sa naku yan takara a jihohi kuma kai kanka ma
a'a
an zarge ku
a'a dukkan ni amma ai yanzu ko ni ne mai laifi ko wani ne mai laifi duk al'ummar kasar nan sun sani domin waɗanda ake zargi mun sa yanzu ba su suke yi ba mu muka sa su ma'ana akwai wanda ya sa suke dan shi kenan na bayyana
ai buba galaliman ya kamata mai amsa wannan tambayar a wannan zauri buba galaliman kai aka zarga da cewa abin da ya sa tun kana abin da cikin dalilan da suka hada kama rashin jituwa da Buhari lokacin kana sakataren CPC din nan kai ka canza ƴan takarar nan gaba ɗaya ka je ka zauna hukumar zabe ka sa sunayen waɗanda ka ga dama shi yasa aka faɗi zaben sai jihar Nasarawa kawai aka samu nasara menene gaskiya wani martani za ka mayar kan wannan
to ai da riga na ba da amsa wannan tambaya tunda a kafofin labarai har da BBC na ɗauki Qur'ani na rike a hannuna ƴan jaridu sun ɗauka na rantsa cewa ni ba ni na sa waɗannan ƴan takara ba domin demokradiyya ake yi sai an zauna a National Executive Committee na jam'iyya kwamitin zartarwa sai an kai Board of Trustees a Board of Trustees din babu Buhari ne wato ni ne na fi shi power har zan canja ɗan takara ba tare da ya yarda ba
amma ya kake ɗaukar dillin
me yasa ne kuke tambaya ta sai ku tambaye shi mana a ce ku tambaye shi ku ce shin da sanin sa ne aka yi waɗannan canje-canje ko ba sanin sa ni gashi na rantsa da Qur'ani cewa zama aka yi in ƙarya nake yi har yanzu fa tunda ne magana da yau shekara biyu ban mutu ba ban gurgunce ba
to amma buba me zaka ce a lokacin da kake cewa ba mafitar da take Buhari na Najeriya gaba daya kana cikin waɗanda suka yi
bana zan yi wannan magana zan yi magana Nasiru ba zan yi maka wannan akwai lokacin da zan yi magana akai ai dan siyasa ne ni komai da lokacin sa akwai gabar da zan yi duk waɗannan maganganun in ya kama in nemi gafara a kun abun al'ummar Najeriya zan iya yi in kuma aka yi abin kirki ka gani abin da na faɗa ya tabbata kenan mu yanzu abin da ya dame mu dan Allah dan Annabi muna roƙon Buhari duk abin da zai yi a Najeriya ya ɗauki Najeriya gaba ɗaya a matsayin constituency ɗin shi ba a yi wa waɗansu mutane don suna da baki ko ana jin tsoronsu ba mu kuma a ce ai nasa ne
ɗaya daga cikin alƙawarin da Buhari na campaign bayan ya ƙaru ake da ta'addanci shine ya tsaci hanci da rashawa kana jin ya ci nasarar wannan yakin kuwa
ne to cin hanci da rashawa kan abu ne da ya sami zama da gindinsa
har yanzu akwai shi
har yanzu ne ma ake yin su
ya mafi muni da na da
eh to yanzu don saboda matsi na yadda komi ya zama a matsi komai sai da kosai ne ya rage faɗin kosai da yake yi ba don komi ba saboda yana ji ya sayi wake da tsada so cin hanci da rashawa sai faɗa da yake yi
da zuwa da jibu ba ya ta magana da yake cewa yau in ka soki Buhari sai a yi wa maka ca a kansa hatsarin da wasu suke nuna cewa idan ba a bari a ga gwamnati ko shugabanni gaskiya sai su ba sa gane cewa ga gaskiya abin da yake faruwa ko kuma su ci gaba da kurakuran da suke yi ku da kuke gindin maganin ita wannan jam'iyya ta PDP da shi Buhari kansa yanzu yau mun fice bai lafukan ga musu abin da mutane suke faɗa game da korafin su kuwa
to a gaishe ku to muna da shiri ɗaya da rage mana da zamu kulle wannan muhawara da shi a mako mai zuwa in Allah ya kai mu yanzu dai a madadin su baki namu da kuma wanda suka taimaka aka hada cikin wannan shirin wato Nasiru Adamul Hikaya da Benjamin Gawan a can Abuja Aliyu Mustafa Sakwato ne a nan Washington mu bar ku lafiya
to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice
Jeli ne Amurka ta kori jami'an diplomasiyar Rasha waɗanda take zargin ƙallagin asiri ne su 60 hukumomi a Washington sun ba su zuwa nan da ƙarshen mako su bar Amurka akalla wasu ƙasashe 23 ciki har da Faransa da Jamus da Poland sun kori fiye da jami'an ƙallagin asiri na Rasha 137 kamar yadda Father White House ta tabbatar halin da ake ci kuma Amurkan ta aza takunkumi kan kamfanonin kasar Pakistan 7 kan zargin suna fitauci da makaman kare dangi wani reshen ma'aikatar cinikayya ta Amurka da ake kira BIC ya takaice shi ne ya ɗauki wannan mataki kan kamfanoni 23 guda 15 a Sudan ɗaya a Singapore sannan da ƙarin 7 ɗin daga Pakistan waɗanda ta saka su a cikin kundin bakin kundinta daga Afirka ta Kudu kuma kotu ta yi sammacin tsohon shugaban kasar Jacob Zuma ya bayyana gaban kuli ranar 6 ga watan Afrilu dangane da zargin cin hanci da rashawa yan sandan kasar suka ce jeli Litinin aka baiwa tsohon shugaban kasar sammacin mutumin da aka tilasta yin murabus cikin watan jiya bayan da jam'iyyarsa ta ANC ta juya masa baya kasuwar sayar da hannayen jari ta Amurka ta cira sama sosai jiya Litinin bayan da ƴan kasuwa suka daina ko suka rage tsoron za a yi fito na fito tsakanin Amurka da China ta fuskar kasuwanci.
to duka duka kuma da wannan ne muka kawo karshen kiran mu sai canza hantsi za ji mu dauki da wasu shirye-shiryen mu kafin mu sallama za mu mika ta'aziyya zuwa ga sarkin zango kuma sai Alhaji Umar Faruk Said dake ziyara a New York a nan Amurka na rasuwar kanin sa da aka fi sani da Mallam Garba wato kanin wajirin sa kenan marigayi Alhaji Dan Tsoho Allah ji kansa da rahama da marigaya baki daya yanzu a madadin waɗanda suka taimaka muka gabatar da shirin musamman ma Sabu Ali da kuma Mallam Sidi da ya shirya ba da umurnin sai kuma injiniya mu na wannan safiyar John Ellison baba ya ko makiri ne ke sallama da ku sai da hankali.